بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم 20 جيجي ذو الحج shekara ta 1436 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 4 ga watan 10 shekara ta 2015 a littafin surawa muna darasi na 72 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul janaiz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunnah a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria. Idan ba ku manta ba a darasin mu na 71 mun cike zance ne akan cewa babu laifi a iya hada mutum biyu uku har sama ma a sa su a cikin kabari daya, amma ana gabatar da wanda ya fi falala daga cikin su ko mafi samun Qur'ani a cikin su a gaba kamar yadda bayani ya gabata. Kafin mu ci gaba da sunan wannan majalisi mai albarka da sunan wannan al'umma, muna miƙa ta'aziyya da jaji ga al'ummar musulmi na duniya gaba daya dangane da ibtila'i da ya samu alhazai na kurmutsu da wato cunkusu da aka samu a wajen jifa wanda ya sababa mutuwar da yawa daga cikin alhazai na duniya gaba daya. Muna musu addu'a Allah ya karbi shahadarsu, Allah ya sa wannan mutuwa da suke a wannan wuri na ibada dalili ne na samun rahama da jin kai daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Mu ma wannan majalisi nawa mai albarka akwai ɗaya daga cikin ɗalibai shi ma wanda ya faɗa cikin wannan ni'ima ko wannan alheri, za mu ce da Allah madaukakin sarki ya musu kyakkyawar mutuwa, sunansa Muhammad Sani Bidda, wanda mutumin bidda ne amma yana zaune a nan kullum yana cikin ɗalibai waɗanda suke lazumtar wannan karatu da shi da mahaifiyarsa. Allah ya musu cikawa da baki ɗayansu a wannan wuri, don da yana nan da ransa da ya dawo da yanzu yana nan a zaune, to amma Allah ya kaddara masa samun kyakkyawar mutuwa. Dan uwa musulmi duk wanda nasa ko dan uwansa ya mutu a wannan wuri, to gaskiya bai kamata ya baƙin ciki ba. Wala tahinu wala tahzanu, kyakkyawan mutuwa ne wannan. Idan Allah zai maka arziki a ran ruɗu da hayaniyar da ake ciki a wannan zamani, Allah ya haskaka maka rayuwarka ka je ka yi ibada, babbar ibada, aikin hajji rukuni daga cikin rukunan musulunci, ka kammala ko kana ƙoƙarin kammalawa, ka yi ne a Arfa, kana addu'a, ka kwana a Muzdalifa, ka zo ka yi sallah asubahi, ka roƙi Allah, ka taho, Allah ya ɗauki ranka. Ai wannan mutuwa ai kamata ya yi a sa kuɗi a siye ta, mutuwa ce ta alheri. To kada ku yi baƙin ciki dangane da 'yan uwanku da suka mutu. Duk wanda za ku je yana tasiri, yana nuna damuwa, yana baƙin ciki wai dan nasa ya mutu a wannan wuri, bai ma san me yake ba kwata-kwata. Allah ne ya ga dama yake so ya ba da wata ofa, wata garaba sa da wasu bayinsa da zai girmama su, ya ba su wannan mutuwa a wannan wuri. Yana daga cikin alamati husnul khatima, kyakkyawan cikawa mutum ya mutu ya gama wata ibada ta musamman, sai Allah ya ɗauki ranshi. Wanda ya mutu yana gama yin sujjada ya mutu, kyakkyawan cikawa ne. Ko ya yi azumi ya hatta ba, Allah ya ɗauki ransa, kyakkyawan cikawa ne. Ko yana cikin sallah ya mutu, kyakkyawan cikawa. Ko ya yi aikin hajji ya gama, ko yana cikin aikin hajji ya mutu, kyakkyawan cikawa ne. Yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi, inda mutumin da yake wata rana wani bawan Allah yana cikin aikin hajji, dabbar sa tai tutsu da shi, sai tsotso da shi ya fadi ya mutu ta taka masa wuya ta karya mai wuya ya mutu Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ce da sahabbai ku binne shi a haka kada ku lullube masa kansa kada ku canja masa ihraminsa ku binne shi da kayansa da ihraminsa kada ku sa masa shirari wala tuhannisuhu wala tukammiru rasahu وإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الله ذي تأشيش ران تأشي القيامة إلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا دون ذي تأشي إلا لبيك كم أي كذا أقول كتاوان على ما نسيو أنسى بكتاوان شكاوا وأشيوان يوم أنا نونا منا مسوى أعيك هجب أثار بنيبا دون ذي مسيو أنا دعكيد أنا مسلمية يدد الله دمزان الله تمنا مسا البشر دون ذي كتاو مسوى da kuma kasar Saudiya da wannan intilai ya fada a cikin wato kasarta su ma muna jajanta musu bayan kokari da himma da suke kai na kare rayukan alhazai da taimaka musu da azaba musu shekaru alu alu ba abinda zamu ce sai ne mai musu addu'a Allah ya dade karfafa su kuma Allah ya dade sama musu hanyoyin da za su dade taimaka wa mutane ya azaba musu kuma ko da wasa kodi ne da alama farshi ba ma shakka akan ingancin kasar Saudiya da kokarin da kasar Saudiya suke yi na taimakon alhazai da agaza musulunci a duniya gaba daya faruwar wannan kuma bai cire mana amintuwa da yarda da muke da kasar Saudiya ba a matsayin su na jagorori da suke taimakawa bayan Allah shi kan taimaka musu da zuciyarsu da arzikinsu wannan abu ne wanda ya kamata a jinjina musu kuma a tabbatar cewa ba da san zuciyarsu ba ba ainihin sakaci ba ba shi ya jawo mutuwa wannan alhazai ba kaddara shi Allah ya riga ya kawo ta kuma muna fatan Allah madaukin sarki ya ji dan waɗanda suka rasu ba ma goyen bayan maganganu na suka da ake ta faɗa wasu na la'anta wasu na zagi suna biye kasa irin ta Iran ta Shi'a waɗanda suna yi ne da sunan aqida ba wai dan wani abu ba suna yi ne dan su bata kasar Saudiya su bata ta a idan duniya ai Allah wadarai da ita kuma ana shaida musu cewa Saudiya darajar da Allah ya musu ya wuce wannan kowa ya gani yanzu abin da yake ta yaduwa a kafafen yada labarai Facebook ne WhatsApp ne ana ta yadawa cewa sun shirya a kimba suke za su kai hari wa kasar Saudiya sun tanadi rocket rocket har ana ta nunawa kamar yadda ake ta gani a kafafen yada labarai cewa za su kai wa Saudiya hari saboda wannan abin da ya faru za su je su ma su ta kashe mutane sulama abinda akai musu suna jiran shugaban kasar su ne ba su okay kawai za su fara yi sun ce ba ma wai wani abu bane dan an kai wa Saudiya hari ai ba wani damuwa bane wani matsala ne in ji su da faɗa wajibi ne musulmin duniya sai Allah wajare da wannan maganar wajibi ne musulmin duniya sai haƙi wannan ra'ayin shi ne illar kawai gari kana goyen bayan ƴan Shi'a kana faɗa da ƴan Sunna dama abinda suke nema kulis koya ne so mu kuma muna kira ga kasar Saudiya da zarar irin ta fara kai musu yaƙi su yi ilanin jihadi kawai a kansu gaba ɗaya wannan rashin kunya ne kuma rashin mutunci ne kuma rashin tausayi ne kuma mummunar ɗabi'a ne kafirci ne da maguzanci da mazubinci sai wa wani yana tana don zai je dauke bu makamai ya je ya kai hari Makka da Madina dan ya kashe mutane saboda wannan abin da ya faru shi yasa kullum muke mutane muke ji mu ku rike aqida ta sunna ku ga wani shi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku mutunta su ki girmama su ku kimanta su kada ku yarda da duk wani ra'ayin da zai jawo zagin sahabi da la'antar sahabbai fadin maganganu da ake ta yi ana ta suka ana ta zagi ana ta ɓatanci ana ta cewa menene ba daidai ba ne mutanen nan ko ma me ya faru shekaru aru aru suna taimaka wa mutane kai sun yi ƙoƙari wallahi in je musulmi daga hannu ya musu addu'a bai kamata ya zage su ba duba biliyoyin daloli da suke kashe abu ko lissafi ba yi in je kuɗin haramin Makka ne da Madina ko aikin hajji ne lissafi ma za su yi kashewa kai suke don hidima wa al'ummar musulmi a duniya gaba ɗaya jami'o'i da suke ta ginawa ana karantar da mutane kyauta masallaci da suke ta ginawa a ƙasashen turawa da kasashen Afirka da West Africa da South Africa da ko ina duniya babu inda ba su je su gina masallaci ba don taimakon musulunci amma saboda wannan abun ya faru wani ya zo ya zauna ya bude baki na la'anta yana tsine musu albarka Allah ya dora musu masifa Allah ya musu kaza Allah ya musu kaza maganganu marasa daɗi ko ba abun da sai bakin mutum irin wayan Najeriya shine zai fito wai yana zagin Saudiya wai ba su da tsari wayan Najeriya dan Najeriya wai shine zai yi bude baki wai ce wai ba da tsari kuma ko wai fa da masu rawani da waɗanda suke da kaki da wanda suke kowaye ba yawa saboda haka ya kamata mutane ku shiga hayyacin ku su kuma akwai ma'aikata akwai masu yi shi a aiki a bayan ƙasa yawa muna nan muna jira duk mutum duk kalmar da zai zo faɗa muna nan muna auna ta a ma'auni dan mu san ina mutum ya fuskanta Allah ya gane da Allah ya ji kan musulmi Allah ya yafe mana gaba daya Allah kuma ya taƙaita wannan ibtila'i kada Allah ya sake maimaita mana shi wanda suka riga mu kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsu abu na 96 da za mu dora a kai shine malam yake cewa 96 gabar magana ta 96 wa yatawalla inzal al mayyit wa law kana unsa al rijal dun al nisa li umur yau abinda zamu fara tattaunawa akai shine lallai wadanda za su dauki nauyin shigar da mamaci cikin kabari wanda za su dauki nauyin shigar da mamaci cikin kabari koda wannan mamacin mace ce arrijalu ne dunan nisa dole su zama maza ne ba mata ba abinda ake nufi mace ba ta daukan gawa ta shigar da ita cikin kabari mace ba ta daukan gawa ta shigar da ita cikin kabari maza su ne suke daukan gawa su shigar da su ko su shigar da gawar cikin kabari kuma koda wanda ya mutu din nan mace ce a nan kan shari'a ta bada dama namiji ya kama ta shigar da ita saboda al'amura kamar haka na farko annahu al-ma'hud fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa jara alayhi amal al-muslimin hatta al-yawma ai wannan shine abinda aka saba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma aikin musulmi ya gudana yau da gobe tun fil azal in dai an zo shigar da mamaci za a binne shi su maza ne suke wannan aiki hatta yau ma har yau din nan wa yati fihi hadithu Anas a cikin wannan matsala akwai hadithin Anas da ya gabata a matsala ta 90 wanda zai zo nan gaba matsala ta 99 za mu karanta shi insha Allah abu na biyu annar rijala akawa ala zalik maza su suka fi karfi akan haka su suka fi cancanta mace tana da raunin zuciyar da ba za ta iya rike gawa ta shigar da ita cikin kabari ba mata da za a yi mutuwa a ce da su su zo su yi addu'a wa mamaci mijinsu ne ko ubansu ne ko kaninsu ko nan uwansu addu'ar ma su kasa yi a gindin makaran nan sai dai su fashe da kuka su yi ta ihu wasu ta birgi ma su daga hannu su yi addu'a su roki Allah ma ya musu kaza raba su da kaza ma ba sa iya yi saboda rauni sannan kuma mace ba ta da karfin da ba kowace mace ce take da karfin da za ta iya runguman mamaci gawa tana da nauyi kwarai da gaske idan mutum ya mutu nauyi yake karawa kisa za ga wanda bai da nauyi amma in ya shiga makara sai ka ji nauyi kisa da wahala ka ga mutum ɗaya ya dan makara to mace ba kowace mace za ta samu karfin da za ta iya daga gawa ta sa a cikin kabari ba kuma ko da sun hadu ko su biyu ko su uku sannan ba'a gajiyawa da rauni irin na mata sababi ne da ya sa shari'a ba mata gayyace su a wannan ba ba wai dan ba a daranta su ba ba wai dan ba a kimanta su ba ba wai dan ba su cancanta ba ba wai dan ba a yarda da imanin su ba a'a suna da rauni da gajiyawa abu na uku لو تولته النساء أفضى ذلك إليك شاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز. Da a ce mata za su jibinci wannan lamari na shigar da gawa cikin kabari, su wannan zai bayu zuwa ga budewar al'aura ko budewar wani abu na gangan jikinsu amamal ajaribi a gaban mutanen da suke wato ajanibai, in an ce ajanib mutumin da yake wato da aure tsakaninta da shi wadanda ba muharramanta ba, kenan zai yi wajen kokarin daukan gawan ta shigar kabari wani abu ya bayyana a jikinta, to kuma ita mace ba a so a ga wani abu a jikinta. To Allah ya wana mu lura da wannan gabar yadda take da muhimmanci kwarai da gaske, sai yanda wato har a makabarta inda ta kama mata za su yi aikin shigar da mamaci kabari, so har a kabari fa wai ba a yadda mace ma ta zo don ta shigar da mamaci ba don kawai kada a ga wani abu na jikinta. Yanzu ina ga matanmu da ƴaƴanmu idan za su fita unguwa ko za su je jami'a ko za su je kasuwa suke buɗe ma jikin gaba ɗaya suke tallatawa duniya kowa yana gani arhakinta. Ashe yanzu mata kuna da kima, kuna da daraja a musulunci, da shari'a ta kimanta ku cewa an hana ku je makabarta ne ku sa gawa a kabari duk da falalar saka gawa a cikin kabari, amma ba a yadda ku je ba don saboda karma wani abu na jikin ku ya bayyana, amma yanzu kina yawo kirjinki a bayyane, kina yawo kwauyinki a bayyane, dantsanki a bayyane, gadon bayanki a bayyane, kayan da kika sa na ciki ma a bayyane ana gani, kin je makaranta tsirara, kin je kasuwa tsirara, wallahi wasu hatta makarantun islamiyya ma gwagwagwa ake da su akan su yi kokari su rinka sanya sutura mai rufe jiki makarantun islamiyya. Kaga yarinya ko kaga mace za ta je makarantun islamiyya ta sa wani dangalallen hijabi, ta sa ko uniform din ne sai su yi shi suna matsa jikin su shi saboda fitina da ke tattare da yawa daga cikin mata. Ashe musulunci ya muku gata, ku duba jikinku shi ne kima da daraja a gare ku. Fakarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, mata Qur'ani yace ku tabbata ku zauna a cikin gidajenku shi ne gatanku. Fakarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, ku daina fita na tabarruji irin na jahiliyyar farko, ku ta cikin kwalliya, ku ta cikin ado, ku ta cikin bayyana tsiraici, bayyana gangan jiki, a yi kunshi a bayyana duniya ta gani. A wani kunshin ma wai har anan a wuya ake a kirji ana yin sa ana a sa matsatsun kaya don fitina, in an zo gaban maza a cire gyale a daɗa yafawa saboda so take yi ta bayyana a ga jikinta. Da wani ɗinki da mata suke yi fitar ne amma sai a tsaga shi ta baya, za a tsaga shi fiye da rabin sa a farke ki tana tafiya ana ganin rabin cinyar ta rabin wato gwiwarta da ƙwaurinta, wai shi ma wannan ɗin wai wani style ne wai wani burgewa ne. Ku duba muhimmanci da falala na zuwa makabarta da wannan aiki, amma an ce kar mace ta je, daga cikin dalilin shi ne kada a ga al'auranta, kada a ga bangan jikinta. To gashi nan dai yanzu suke sallatawa, kuka ga mutum da shi ne yarsa budurwa balagajiya ya tafi da ita kasuwa ko ya je da ita wani shago suna sayayya tana cikin tabarruj, kwarai da gaske shi da kansa ya sallata ta azanta. Ba ka iya cewa yayansu suna hijabi yanzu ba, zai yanzu sai kaɗan daga cikin su. Iyaye yanzu da yawansu ba sa iya cewa wa ƴaƴansu mata su sa niqabi, ba sa iya cewa ƴaƴansu mata su lullube jikinsu, ba sa iya cewa ƴaƴansu mata haramun ne su bayyana jikinsu. Da yawa daga cikin iyaye wannan zamani, wallahi hadi khasara, wallahi wannan khasara ne kuma wannan tabewa ne. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا كي النبي كجياوة ما تنكى دعائنك ما تا بصورة ما تنمني سيكا سكسا دا جنباب تنسو سيكا سكسا دا حجاب تنسو سيكا دكين سيئي يهدف كرس وانا الشيخ قصة أجاني سموتا لنكركيني فلا يوزين بلا أشيطا دا سوبا بلا أشيطا دا سوبا ما بشيطا أتن دا سموتا دا تنسو. وكان الله غفورا رحيما قال لي الله لغفر لي مجنك سؤالنا جبا يقول يقوانا با يدمك تجي قبري تشغشك حركر طوكا جاوا تسا اين هو شو نمجي أشوا طيب شكا نمو سو يايا إذا أتدو أكي مشوا فوي أكي ياكي يا غني الله يكي أكي ياكي يا غني aka kashe mazan duka wasu kuma suka gudu akwai yakin da zaga maza ake kashewa kamar din da wai ba su gudu su gudu ya zama garin babu kowa sai mata gagawo wasu ba a san ranar dawowar mazan ba aran gurin mata bara su gyara wannan maza su wanke su su musu salla su gulle su ba za su iya yi ad-darurat tubihu al-mahdurat zai iya yiwa a wayi gari wani yanayin da babu mazan da za su yi wannan ko kuma akwai mazan yara ne kanana ba za su yi dagawa ba sai in ta kama din larura irin wannan takin daya to mata za su iya zuwa makabarta din su kama gawa su sa ta a kabari su binne ta in har za su iya dan ku shi yafi akan su bar gawar ta wulakanta ko dabbobi su ne su kowane hukunci ne na shari'a da aka kawo to dole akwai exceptional issues a wasu su abubuwa da za a kebance su a ce wannan idan kaza ya faru babu laifi abu na 97 wa awliya'ul mayyit ahqu bi inzalihi li umumi qawlihi ta'ala wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah wa la bi fi'ali radiyallahu anhu qala wassaltu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجلاله دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه الابن نصبا أخرجه الحاكم وعنه البيهقي بسند صحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة 94 وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه أبو نجبة سوائل يكماتا سنو شنوي سا مما تشي أتشين قبلي من جمع مطلب ماتا سو أتشين مثلا سوائل يكماتا سا مما تشي أتشين قبلي كوانا كوا ما لغوتو كوني أنجوتو ko ne kudan unguwar su ko abokin su ko wane ne din su awliya'ul mayyiti ahaqqu bi inzalihi waliyan mamaci majibanta al'amuran mamaci dangin mamaci ƴan uwan mamaci dangi na jini su ne suka fi cancantar su dauki dan uwansu su sa shi a cikin kabari wannan wani sako ne fa mai muhimmanci kaga dan uwanka shi yafi son kai galiban abinda aka sani dan uwanka yana son ka kuma dan uwanka shi yafi kowa jin zafin mutuwarka sai aka ce wanda yafi kowa jin zafin mutuwarka idan ka mutu kuma shi ne shari'a tace ya dauke ka ya sa ka a cikin gabari ya binne ka ɗanka ne babanka ne, iyayenka ne, babanka ne, kawunka ne, mijinki ne, danki ne, yayenki ne, babanki ne, kakanki ne. Waɗannan su ne aka ce su suka fi cancantar su sa mamaci a cikin kabarinsa, saboda Allah ya ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham dangi su ne uba da kuma iyayen uban gaba ɗaya. Uba baban babanka, baban baban babanka, baban baban babanka, wayin ala kakanka kenan, kakan kakan kakanka, ɗanka da ɗan ɗanka da ɗan ɗan ɗanka da ɗan 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 ɗanka da taba kullanka har wa in nazar, ko ba ka bane? Sannan kuma sai ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya. Ina lissafa waɗanda suka fi cancantar su jefa ka a rami in ka mutu. Babanka, ɗanka, ɗan uwanka, uwa ɗaya uba ɗaya. Al-ikhwatul ashiqa, idan mun sai ce ina dan uwanta sai shi gani, zo ka shigar da dan uwanka kawai. Ba ka da dan uwa wani uba ne sai ce ina dan uwanta da sai uba daya, sai shi gani sai zo ka shigar da dangin ka cikin kabari. To sannan kuma sai ƴaƴan ƴan uwa in dukan su babu, sai ce ina dan kaninsa, ina dan yayansa, ina dan kanin sa uwa ɗaya uba ɗaya, ko ina dan yayan sa uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma ina dan kanin sa uba ɗaya, ko kuma ina dan kanin sa ko dan kanwarsa, ko dan makamancin wannan. Sannan sai baffa, baffa yana bayan waɗannan. Idan an yi ba abin da mamaci, ku kula da kyau, in dai ga dan mamaci ko ga yayan mamaci ko ga kanin mamaci ko ga uban mamaci, to baffa baya zuwa komin girman baffan, kuma komin matsayinsa. Dan sai ya kamata a matso da shi. Baffan ma aka ce ya zama uwa ɗaya uba ɗaya da uban shi, da kuma duka waɗanda suke dangi ne su suka fi cancanta a nan gurin. Dole ya uwana mu yi kokari mu kashe wannan al'adar da ake a kabari, a makabarta. Kai idan an zo an yi mutuwa, wanda suka kawo gawa suka kawo makarar ta dora ta, kawai da an gama tonori sai a ce wai mutane, sai a nemi masu karfi a ce kai zo nan, haka ake yi, sai a zaɓi kacci. Haka ba daidai ba ne, wannan ba musulunci ba ne. A nemi ɗan uwansa, in ma kacci ne a nemi ɗan uwansa. Kuma kun ji ɗan uwan nasa, uba, ɗa, ɗan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya da ƴaƴansu da su baffa, waɗannan su ne insha Allah ta'ala in dai mutum ya mutu a garinsu dai zai wahala ya rasa wannan. To sai dai kuma idan ya mutu a inda ba garinsu ba ne, to nan kuma sai a nemi ahlul fadli, ma'abuta falala, malamai waɗanda suke kusa da shi, ko kuma waɗanda suke da ƴar alaƙa da shi, ko ta yaya su haɗu su tashi su binne shi, don ana iya na iya faruwa. Mutum ya je mota ta yi haɗari da shi a garin da bai san kowa ba, a shi haka Allah ya rubuta masa nan kabarin sa yake, a dawo da shi gida iyayen su a binne shi a can kawai. Haka za a ɗauke shi a kai shi garin da bai taɓa sanin kowa ba. Waɗanda suka mai sallah ba wanda ya san shi, wanda suka sashi a kabari ba wanda ya san shi, kuma an haɗa shi da mutanen da bai taɓa sanin su ba. Wataƙila ma aje a jefa shi tsakanin waɗanda ba musulmi ba a wasu wuraren. Kusa kullum in za ka roƙi Allah mutuwa, ka ce ya baka kyakkyawar mutuwa, sannan kuma ya yi maka mutuwa ta gata. Sai da ai akwai mutuwar da suke akwai gata a ciki, ka mutu a cikin gatanka, ka yi maka wanka mai kyau, a saita maka turare, a kyautata gawarka, a kyautata maka likafalinka, a sa maka mai kyau, a sa maka sabon likafali mai kyau, a saita maka turare, wannan ko ba ɗan uwanka ba danginka ko wanda kuke tare da su kusa ba za su ne da hankali a wannan ba ba ga shi nan muna gani wasu asibitoci kaga mutum ya mutu ko wani asibitin ka zai mutuwari musamman asibitocin da suke ko na manyan garuruka ko kuma misali na bakin hanya sai ga an yi mutuwa ka ga gawa wata ɗaya wata biyu ba a san danginta ba tana ta zama a cikin mutuwar daga bayan sun gaji da ajiyarta a cikin ku ya ta kuma ajiya to nan ne abun ne akwai wanda wallahi wurin da kowa ka ba yawa musu wanka a kasan nan wallahi wanka mutum za a kai shi a asibiti ya ji ya yi hadari an musu ba waya babu fantas da su ina ne su yi a caji ya san ranar jikin sai a kawo shi a turbudi shi kurin ko sallah wasu ba a yi ba wani hira ne da wani daga cikin ma'aikatan yake gaya mai yace ai malam kai dai Allah rufa a ciki amma wanda yake da gata ba yana mutuwa zuwa za a ɗauki gawanta a ce ku ba mu ɗan uwanmu za mu je mu kirkira shi ku ji ba ɗaya daga cikin sahabbai da mahaifiyarsa ta rasu ya ce a je a ɗinko mata sabon kaya kaya ce a ɗinko mata sabon kaya mai kafa mai sabo kar aka ce saboda me isa aka jiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa kowane mutum za a tashe shi da tsumman da aka binne shi akwai riwaya ta tabbata wannan likafanin da aka binne ka da shi za ka miƙe shi ne annabi yake faɗa a cikin hadisi ku kyautata wa mamacinku likafaninsa ba wai saboda ya mutu ko a ji a nemo lalatacce ne datti ne kazanta mai wane ne kawai a cikin kuwa shi da rami za a je wani a samu mai kyau an hana kuma alfahari amma a mutunta shi a kimanta shi a bisa ra'ayin waɗanda suke ganin cewa mamaci idan an tashi kiyama za a tashi mutane da kaya a jikinsu malaman da suke da wannan ra'ayin suke faɗa wannan akwai sahabbai da suke da wannan ra'ayin akwai waɗanda kuma suka ce a'a mataki mataki ne za a tashi tsirara saboda wanda Allah yake cewa za a tashi ku ranar tashi alkiyama innakum tub'athuna yawm alqiyama hufatan uratan wurna za a tashi ku hufa annabi shi ana gaya muku za a tashi ku ko takalmi wa ku shi ba wanda zai tashi takalmi kowa da kafa za a gan shi a lokacin babu takalmi ina waɗanda ko ina suke zama da takalmi shi akwai wanda wallahi bacci ma da takalmin sa yake bacci ƙarin sa wata tsabar minti in gaya maka bacci kan gadansa na bacci da takalmin sa a kafarsa za ka je inda babu takalmi akwai wanda kowa idan ya zo ba zai sa takalmi a inda yake ba amma shi yana takalmin sa saboda ya kai ya isa ya samu dama a duniya to akwai inda za a tashi babu takalmi kowa har annabawa har manzannin Allah ya sune manya ba takalmi shi ne hufa daga hafi ne ora daga al'urri ne al'urri sai shi tsirara za ku tashi babu komai a jikin to kaga wannan riwaya ta nuna za a tashi ba kaya to wadancan malamai suka ce eh bayan an tashi wannan daga baya kuma Allah zai ci fatar da mutane waɗanda za a fara sa wa tufafi annabawa a cikin annabawa wanda za a fara sa mai tufafi annabi Ibrahim haka manzo Allah yake cewa awwal man yusra yawm al-qiyama Ibrahim alayhi salam mutum na farko da za a fara sa mai sutura ran tashi al-qiyama annabi Ibrahim sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma za a sa masa kayan sa a karkashin al-arshi a daman al-arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala ku sani za mu tashi babu kaya duk yawan shaddodin ka wallahi duk sufuraka wani bai san iya adadin sufuraka ba duk abin da ka wallaka Allah ya ga wani sarki kwanan nan da yaro sai kin so tafsiri kun san nawa muke wani 2000 naira 2000 wallahi sarkin ne sau duka duka bai wuce wata dai da wani abu da su ba kuma ya mutu bai da gida gida na zama bai da shi sarki guda na yanka aka ce ina kyaututtuka da ake kawo shi Allah mai ranka ya dade da cikin da ake rubutawa da abubuwa da ake bayar shi da ya samu wannan da ke zuwa gaishe shi in ka zo gaishe sai ba kudi baya aje abu kai rigunan da ya bari ma na sawa a sarautan sai da aka kirje su ilin daga gune ba su kai ba na rike lambar ne shi yasa ba na manta lambar shi yasa ban ga muku da cibi ba wa Allah baya washe sallar jami'i kullun da shi yake naira nawa 3000 3000 naira 3000 sai da bayan ya bar duniya ne ake ta nema masa wa iyalansa ina za a samu musu inda za a aka ce dole su fita daga gidansa ba wanda gidansa ba da gidan gwamnati ne ka ji bayan Allah ko wallahi tallahi yana da dama da zai tara naira miliyan 100 sai ma da haka mai da shaki wani duka yi kokari ka har hada abinda za ka har hada a ce fili a rufe a je a ce kango a sa bakin jet a daure a yi kaza a yi kaza a gina gidaje a rufe wani ma bai san iya adadin gidajen da yake da shi ba wallahi ya siya ya rufe ya siya ya kule ya ba da haya ma baya barawa ya kama fili ya katangace ya rufe ya yi wannan ya yi nuna an yi kaza an kaza an yi kaza an kaza an tara an yi fi an yi amma kuma idan ka zo mutuwa duk abin da ka tara din nan gaba dai kabarin ka bai fito gurin nan ba kuma sadaka za a baka shi fi sabilillah haka za a je a kwantar da kai a saka a jibga maka kasan da ake jibga wa talatan da waye da naira daya wani ma saboda tsabar yana da kuɗin sayan sai ya siya bayan ya siya shekara ɗaya shekara biyu sai a daɗa kawo masa wannan gidan ya daɗa sayan sa wani ba ko ya siye shi su saboda sun masa yawa bai da lokacin da zai je ya gani takardun sun yi yawa sai a je a bugo takardun ƙarya gidan da aka sayar masa sai a daɗa dawowa a yi cinikinsa a sayar masa shi a ninka kuɗin kuma ya biya sai shi a je a ajiye takardu tara duniya tuhibbunal mala hubban jamma haka Allah ya ce Qur'ani suna son dukiya tarawa a tara wai malamin ke cewa da wannan adam da ya zo shigo a duniya duk wanda aka haifi shi haka za ya shigo ka lura hannun jariri haka yake idan kuma ya zo wannan duniya haka yake duk wanda ya mutu za ya ya shigo a haka ma'ana a kimtsamuke mun zo za mu tara duniya kinaya ne na cewa za mu haɗa duniya za mu tara ta ko rana yaya sai mun haɗa duniya ya kuma gama zai tafi kuma sai ta haka na masar sai duniya ga shi nan mun tara ba ta mana komai ga shi nan mun tafi yanzu wannan akwai wa'azi a cikin kwarai da gaske yanzu kamila ko hiya ya na yanzu babana yanzu shi ne zai zo dauke ni sani a cikin kabari ya binne ni ko sai ina bari zuwa ba zai dan sauka ga mu in sha iska ba ko na sati biyu ko na sati biyu yanzu dana da na aike shi zai mu wannan ya tona rami ya jefa ni a ciki ya binne ya manta kuma gobe ya tafi wurin matarsa yanzu haka za ku yi mu muna tarayya da ku kuna tona kuna ƙaunata na mutu ku je ku haɗa ni ku je ku binne ni gobe kuma ku tafi harkokin ku ku tafi kasuwa mai zuwa kasuwa ya tafi kasuwa mai zuwa shago ya je shago mai zuwa ofis ya je ofis yanzu a ce in na mutu ba abin da zai tsaya a ce yanzu komai guda na zai yi ba shi ne ba komai ba ne wallahi ya kamata in san cewa ni ba kowa bane kuma ni ba komai bane. Wannan sabon yan wana muriki idan mutum ya mutu danginsa su zo su dauke shi su tashi a rami da daɗi babu daɗi sun yadda ba su yadda ba shari'a dai haka take. In ma baka yadda ka sa naka baban ba wataƙila ɗanka ya sa ka yi fahimta wallahi babu wa'azin da ya wuce wannan mala. Waɗanda suke yin babake ne suke kaka gida idan an yi mutuwa su zo su rungume gawa suna sa ta a kabari in dai ma gawan nan ta suke suna da alaka da ita dangantaka ta jini ba daidai ba da kuskure ne. Waɗanda suke hana mutane su sa gawa a kabari a ce mai tonan kabari shi zai sa wai shi ya fi iyawa wannan ba daidai ba ne ya saba wa shari'a shi din mai tonan kabarin sai ya koya musu shi kai ina yan uwansa zo ina danginsa zo ina ɗansa zo kai tsaya a nan jefa ƙafarka nan kai tsaya a nan jefa ƙafarka nan haka za ka yi kamo daga nan ka kama ka rungumo shi sai ka sa sai ka zare ƙafarka sai ka zura sai ka kwantar da shi sai ka gyara fuskarsa sai ka ɗage ƙafarka sai ka fita sai a sa masa tukunya sai a kwaba ƙasa sai a tace shi sai a tura ƙasa sai a binne sai a wanke hannu a kansa ta haka shi ba in za ka wanke a gefe sai a ce zo kan kabarin ka wanke hannu yanzu ba yanda za a samu alaji in zo idan saboda abin nan in wanke hannu a kansa ba zan yi ba amma in ya mutu sai a binne mutum a kabari wai yana cikin gata wai sai a wanke hannu wai a kansa a wanke hannu a kansa wai dan kasar wai ta kame ruwan da mutane suka zo wanke hannunsu ne kasa ne da ci shi za a dauka a zuba a kan kabarinka ka gama fahimtanka ya kare mai hankali mai tunani shi yake tuna irin waɗannan abubuwa a gabansa ba don wani abu ba don ya gyara aikin shi saƙon shi ne mu gyara aikin mu mu kyautata alaƙa mu da Ubangiji. Wai hakuri wani bawan Allah ya tsare ni wata rana yana magana shi akaram kallahu wannan wa'azin naka wani babban musulmi kamata a rinka sanin halin da al'umma take ciki mutane suna da damuwa kuma ana tsara musu damuwa maganan mutuwa mutuwa ya yi yawa wallahi ba suna dariya shi wallahi da gaske nake muna so mu ji karatun nan amma ana kashe mana gwiwa wallahi baya son labarin mutuwa baya son baya son baya hawan jini ya yi wa mutane yawa damuwa bai kamata ana sa mutane cikin damuwa ba kuma su mutanen da aka kyale suka miƙe ƙafa kuma sai su manta Allah to ai ba wani abu aka faɗa sabo ba yana cikin littafi a yi kuma daman shi ɗan adam a tunatar da shi ya tsorata don yaba Allah in da ba ka lafiya da daddare sai ka rinka tashi kana yi da kana saka shi ba ka azumin lafiya yan sai ka rinka yi da ba ka zuwa masallaci saboda tsarar kana ka shagala sai ka rinka zuwa da watakila dukiyar ka ke ta tara kana tara kana tara ba ka yi wa Allah aiki sai aka tunatar da kai ka gama tarawa wani ya zo matarka ta shiga da wani ya aure matar taka ya cinye kuɗin ƴaƴanka su zo suna ce masa daddy kuma alhali ba shi ne daddy ba wallahi duk wanda ya mutu ya bar ƴaƴansa kanana ko musamman yana dan mai kuma wani ya aure ta shi ne abin da yake faruwa ƴaƴanka kanana da ka dauka wani za su tashi wani za su rinka cewa baba 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 alhali baban sai na kabari shi ne kudin gadon nan su wannan kudin da ka tara ka tara ka tara ka tara wani zo ya aure matarka wannan dukiyar ya aure dan abin da aka bar wa kananan yaran ka marayu ya shi kawo ta manta da kai kai kana kabari kana kwance kai sabon aure yanzu amarya ce hambur da ake kin yi aure al sa'al barka kai kuma kana cikin tukunya ba ta da huwa ba ta kabari shine gaskiyar magana kawai babu dadi amma shine gaskiyar magana kullum mutane su yi hakuri su ji su ba Allah Ali bin Abi Talib ya rawaito hadisi Allahu akbar yace rasulullahi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yi wa manzon Allah wanka ma'ana ina cikin wanda suka wanke annabi fadhaftu anzuru ma yakunu min almayyit yace kuna ta duba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan in ga irin abin da yake fitowa daga bakin ko daga jikin ko daga dubarar mamaci ina abubuwan da suke fitowa fara mara shay'an ban ga komai ba na'am idan mutum ya mutu akram sallah akwai abubuwa da yawa wasu suna fitowa wani yana fitarwa wani baya fitarwa abubuwa wani ya tafitar da dafara daga bakin wani ya fitar da kumfa yasa aka ce mun karanta da ku sai dai kun manta lalle yana daga cikin amana ta ne wankan gawa ya zama mai rufa asiri kada ya zama mutumin da in yanzu abu zai zo ya ce ya dawa ai alaji wani kaza ya ta fitarwa ai kaza ya ta fita ba a so wannan tauna asiri ne ba a so duk wanda ya san baya iya rufa bakin shi in dai an yi mutuwa ya wanke gawa to bai kamata zai wankan gawa ba to anan gurin Ali bin Abi Talib yace akwai abin da yake fita daga mamaci tunda rayuwa ta kare wani ya fitar da miya wani zaga yana fitar da ruwa ne haka kamar wani ruwa na ta tsiyaya wani daga kullun zaga yana tsiyar da wasu abubuwa wani daga dubarar zaga yana fitar da wani abu ba bayan gida ba wani abu wani bayan gidan ne ma yake fitar da wani gaban sa yake fitar da abubuwa da yawa ba abin da ba a fita wani hancin sa har ku gama binne shi yana tsiyayar da wani abu bayan da daɗin gani kuma mai kyama baya iya wankan gawa mai kyama baya wankan gawa to amma ya ake sai ka rufe ido kawai ka ga wannan abin da yake fitowa ka dauka kai ma wata rana haka ne haka zai fito ai maka shi sa aka ce shari'a ta bada dama an za a sa wani abu a hannu anan haka a tsabtace mutum ko me ma zai fita ma a fitar da shi a wanke a wanke a wanke Ali bin Abi Talib yace ne shi dubawa kusan ga wani abu ya fito daga manzon Allah shi ban gani ba wa kana tayyiban hayyan wa mayta yace manzon Allah kanshi yake yi ga tsafta yana rayuwa ko ya bar duniya duk iri ɗaya ne wannan ba abin da ya bayyana haka Abubakar ma ya faɗa radiyallahu anhu lokacin da ya tare da manzon Allah ya wafati ya bar duniya ya buɗe mayafin da aka lullube fuska annabi sallallahu alaihi wasallam tunda baya na annabi ya wafati ya bude ya gani ya tumbanci annabi tsakanin goshinsa da hancinsa yace tubta hayyan wa maitan ya rasulullah kanshi kake yi kana raye kanshi kake bayan ka bar duniya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ahmad lam yusha wa la huwa yushahu ba a taba yin wani mutum irin manzon Allah ba a taba yi ba babu shi wallahi kai ko fadance har annabawa da manzon Allah gaba ɗaya ba wanda yayi shi duka Allah haka ya zabe shi ya darasa shi ya fifita shi ya kawo shi a ƙarshe kuma ya sa shi a gaba ka jira mu shi ne a ƙarshe kuma shi ne a gaba shi ne la'anu al-akhirun al-awwalun ko al-awwalun al-akhirun al-akhirun al-awwalun mu ne na ƙarshen zuwa a kiyama kuma idan Allah ya tashi kiyama gaba daya duk duniya ta hadu al-awwalina wal akhirin sun ji Allah in duniya gaba daya har zuwa ƙarshen ta al'umma nan sune na kashi sai sa malaiku a kira al'umma nan sallallahu alaihi wasallam gaba daya an harma da zai manzo Allah ke ina ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuna ina يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أنا جالس رأي تاتي القيامة أنا كراسي كرا كرا نش نشرفا كرا نذو كسا أنا كم فهمت صد ألام رحت شنجر أبا ألولا جد دوني أبا وندي كده أنا مطيع أبا أما أنا أبا دون ما جيش ده حسن فسا حسن فنو إياه وفنو hasken kafa, hasken kai, hasken kunne, hasken kafa zuwa idon sawu, to wannan alamar alwala ce, kuma alamar al'ummar Annabi Muhammad ce. Da wanda yake China, da na America, da na Shadi, da na Gabon, da na Sierra Leone, da na ina ne, duk gaba daya za a kira su. Allah zai ce ku zo ku za a fara yi wani shadi. Ka duba mu ne na ƙarshen zuwa. Amma saboda darajar wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya girmama mu ai mana hisabi dan a sallame mu tafi sannan a biyo sauran al'umma. Darajar manzon Allah ta wuce baki yayin bayanin sa sallallahu alaihi wasallam. Wa waliyadnahu wa ijlanahu duna an-nasi arda bayan sauran mutane waɗanda suka ji bunci wato dafnahu bunnewa ijlan satar shine ijlan sutirce shi dafnahu bunne shi ijlanahu sutirce shi banda sauran mutane akwai Aliyu akwai Abbasu akwai Al-Fadlu akwai Salihu wannan Salihu shine ake ce da shi shukran ana ce da shi me shukran haka yazo a cikin Nusratul Albab na Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kenan jama'a suwaye suka shigar da shi suka dauki nauyin kaga wannan diddangin sa ne Aliyu kaga Aliyu dan gidan babban sa ne Abbas babban sa ne ma gaba daya Al-Fadlu Fadlu dan Abbas din ne da Salihu shi kuma Salihu maulan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa nu'ida li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahadan an yi wa manzon Allah kabari irin na lahadu wa nusiba alayhi liban nasba an kaskafa manzon Allah bulo shine liban aka ta kafa masa bulo a kabarin sa mana bayan an binne shi aka ta jera bulo a bayan sa aka ta kafawa bulo da irin na kasa da ka sani bayan an sa mutum sai a jera bulo sai a jibe kuma haka shi ma aka masa to jama'a an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan waye saura kuma babu wallahi babu wani babban basaraki ya mutu babban mai matsayi da daraja duk sauran sarakuna da suka zo su gaba daya an yi taro an faɗu an shiga damuwa haka zo za a ɗauki gawansa amma ba wanda ya taso a cikin sarakunan nan ko daya daga makaran ba wanda ya zo da rawaninsa da alkyabba sai ya daga wannan makaran su ya suka ɗauka talakawa miskinai waɗanda da ba su yi su gan shi ba wallahi ba haka zo za a tona kabarin a tona a binne a sa ƙasa a kwaba su yayi wannan alfuqara wani masaki ashe dai talakawa suna da amfani ko ba kuma ne ko ba komai sa da kigawa ta bayan na mutu haka Imam al-Hakim ya rawaito wannan hadisin da Imam al-Baihaqi da isnadi ingantacce hakim ya ce sahihi ne hadisin sharadin Bukhari da Muslim Allah ka mana kiyaye shi kawo Allah ka yafe mana zanuban subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.